أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعوى ما سكلمو دا سورارمو تا كفر ياد الاباري تا سنة تي في إي كا إس منا مكو جيسوة تا الدين المسلم تي سنة منا قارا قودي والله سبحانه وتعالى دي بامو إيكون حدوا داكو واتو درسمو نغبا دا مكي غبا تروا أتكين واتو لتتفيقو دا بيو a cikin wannan wato darasi mai taken yadda ake hada nasoshi, an gane ko cikin alqur'ani musamman kafin mu zo in Allah ya ba mu iko mu shiga cikin ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To litafai guda bi muke aiki da su, littafi na daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na Muhammad al-Amin ash-Shanqiti, sannan kuma da littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Za mu kawo yadda suka jero domin wata aya ta yi kowanne daga cikin su ya kawo ta, wata aya kuma zaka iske wani ya kawo wani bai kawo ba, sai mu bi jerin ayoyin. Shi yasa litafan muna bin jerin ayoyi ne. Sannan kuma in mun ga sun basu bi jiro da wata mas'ala ba, Allah ya sa muka tuna da ita, za mu iya kawo ta. Ba dan saboda mun fi waɗannan malaman karatu ba, a'a, aiki na dan adam wani lokaci akwai mantuwa, koko tana kana yawa shi malamin yana ganin wannan mas'ala ba sai ya kawo ta ba a wajensa, ma'ana shi a wajensa bata cancanci sai an tsaya an yi mata wato karatun zaman kanta ba. To ayar da zamu tashi ta gaba har yanzu a cikin dai as'ilatul qur'anil karim wa ajibatuha, domin ita ce take akan layi, aya ta 198, an gane ko mas'ala ta 49. Malam yace fa in qila, idan aka ce ma fa'idatu takraril amri bizikri, menene fa'ida ta maimaita umurni da ambaton Allah fi qawlihi, inda Allah ce fa idza afadtum min arafatin, idan kuka fito daga arafat, afad afada wato aslin shi zubawa ne, an wato an sifanta zuwan mutane kamar tuttuduwa ne suke yi daga sama. Ina fata an fahimci ne, ma'ana yadda suke gangaruwa din nan daga duwatsu shine wato afattum, kamar idan zamu fassara shi zamu ce idan kuka wato tuttudo, amma asirin abinda ake nufi idan kuka fito. Min arafatin, daga arafa, fadhkurullaha, ku ambaci Allah inda al-mash'aril haram, a mash'aril haram wurin yawan da yake sananne ga waɗanda suka je wajen haji, wadhkuruhu kama hadakum, kuma ku ambaci Allah dan saboda Allah ya shiryar da ku. Nan al-kaf lit-ta'lil, qulna, malan yace innama karrarahu, Allah ya sake maimaita ambatonsa, ala annahu arad zikran mukarraran, Allah yana son ambato wanda yake za a maimaita shi, la zikran wahidan, ba zikiri guda ba, bal marratan ba'da ukhra, shine wato za a ambaci Allah shudi bayan shudi, wali annahu, kuma saboda zada fi thani fa'idatan ukhra, Allah ya kara wata fa'ida ta daban, wa hiya qawluhu kama hadakum, dan saboda Allah ya shiryar da ku, ya'ani uzkuruhu, ku ambaci Allah bi ahadiyatihi, kasancewarsa ya kadaita, ahadiya kinan, kama wato kama zakarakum bi hidayatihi, wato kama zikrukum bi hidayatihi, kama yadda kuke tuna Allah dan saboda ya shiryar da ku. Aw isharatan ila annahu arada bi dhikri al-awwal al-jam'u bayna as-salatayn, waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da adh-dhikru na farko, al-jam'u bayna as-salatayn, hada salloli guda biyu da za a yi, domin a can ana hada salloli ne guda biyu, shine al-jam'u, an gane ko, ba ana nufin al-jam'u ba jam'i na jama'a, an gane ko, sai su dake jam'u abinda ake nufi jam'i na jama'a, na al-jam'u ana nufin hada salloli guda biyu, bi muzdalifa a muzdalifa, wa bi thani, na biyu kuma ba'da al-fajr, bayan sallar al-fajr, biha bayan sallar al-fajr a wannan lokaci, to dan haka fala ba'da al-fajr biha, kinan bayan sallar al-fajr za a yi ambaton Allah biha bayan wannan sallah, ko biha a wannan wurin, fala takrar, babu maimaici. To anan abinda muke son ƴan uwa su fahimta cewa waɗanda suke son su kawo kuskurcin alqur'ani sai su ce to meye amfanin da yasa aka maimaita musamman a fagen balaga ta alqur'ani to shi yasa malam ya kawo muna hanyoyi daban-daban na ga ta fuskar da waɗannan uzkuru suka bambanta ko da dai uzkurullah ko ambaci Allah inda al-mash'ar al-haram ya nuna wuri wadhkuruhu kama hadakum wannan kuma ya nuna ku ambaci Allah saboda mi saboda shi yadda ku yayi ya samu ikhtilafi da muta'alliq shine dan kada wani mai karatu tunda turawa da makiyan addini zasu iya cewa to kai an ce uzkurullah kuma an ce wadhkuruhu kama babu wata fa'ida sabuwa da aka samu shi yasa kenan wannan a fagen balaga ta alqur'ani malam yake bayani wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba ƴan uwa har yanzu dai a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha mas'ala ce ta 50 a karkashin aya ta 198 har yanzu dai malam ya sake wato dawowa da ita yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce fa idza afattum min arafat idan kuka fito daga arafa an gane ko ila an qala thumma afidu min haythu afada an-nas sannan ku biyo ko ku fito ta inda mutane suka fito wa arada bihi al-idafa min arafat bila khilaf kenan kuma abinda ake nufi wato in kuka fito daga arafat kuma yace thumma afidu min haythu afada an-nas wa ba'da al-maji'i ila al-muzdalifa bayan zuwa muzdalifa wa dhikru fiha marrataini kenan ambato a can muzdalifa biyu ne kamar yadda muka fada kama fassarna kaifa yafiduna min arafat ya za a yi kuma a ce sun koma arafa tunda yanzu an ce fa idza afattum min arafat idan kuka fito daga arafa sannan aka ce a ambace Allah a muzdalifa fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum sai aka ce kuma thumma afidu min haythu afada an-nas ku fito ta inda mutane suka fito to yanzu an fito daga arafa an zo muzdalifa ya za a yi kuma thumma afidu kuma a ce a fito daga arafa kenan kaga wannan zai kawo iskali ta fuskar fahimta shine malam ya kawo qulna malam yace zamu ci fihi taqdimun wa ta'khir akwai taqdimun wa ta'khir taqdiruhu wato za a kaddara shi an gane ko min rabbikum daga ubangijinku an gane ko thumma afidu min haythu afada an-nas kenan thumma afidu min haythu afada an-nas ku fito ta inda daga mutane suka fito an gane ko fa idza afattum min arafat in kuka fito daga arafa kenan an yi taqdimi ne da ta'khiri ina fata an fahimce ni kenan shi fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram wato fa idza afattum min arafat idan kuka fito daga arafa thumma afidu min haythu afada an-nas ku fito ta inda mutane suka fito to fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram asalin sa shine ma'anar domin kada ya zamanto ayat tana nuna kamar za a koma arafa bayan an kare zaman muzdalifa al-hari ku ba haka ake yi ba ina fata an fahimce ni wannan ɗaya ne daga cikin abinda malam ya kawo waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa wato wannan aya tana magana ne akan Quraishawa su Quraishawa su ne ma'abuta wato haramin Makka su suke ganin nasu ne to sai suna ganin su ba sai sun tsaya a Arafa ba sai suna ganin a su za su je ne kawai a Muzdalifa su yi zaman su ba za su zo ba sai dai sauran mutane su ne za su je a Arafa saboda su ba ma'abuta bane to sai Al-Qur'ani ya warware wannan matsala ya nuna su da sauran bayan Allah duka ɗai ne kenan afidu min haythu afada an-nas ku Quraishawa ko ku ma'abuta harami ku fito ta inda mutane suke fitowa yadda kowa yake zuwa Arafa haka za ku zo Arafa hanyar da kowa ya bi ya zo Muzdalifa kuma haka za ku yi buku fi kowa ba balle ku ce a bari mu keɓe kanmu mu muna da waɗansu falaloli waɗanda suka bambanta da sauran bayan Allah wannan shine ɗaya daga cikin abinda malamai suka bayar kuma ina ganin ita ce amsa da yadda malamai suka fi tafiya a kanta wallahu ta'ala a'lam mai son bayani sai kuma cikin littattafan tafsiri musamman tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari zai ganin bayani karkashin wannan aya da tafsiri na Imam al-Qurtubi da tafsiri na at-Tahrir والتنوير لإمام ابن عاشور والله تعالى أعلم تو مسألة متقبة مسألة وتؤتكن أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها هريا زو مسألة هم سندتي ما لن يكي تيوا فإن قيل إذا أكتي كيف قال الله تعالى يا أكي ألا يتي فمن تعجل في يومين وان دي يقوغاوا أتكن قوانا كيبيو فلا إثم عليه باب لي في أكنسا ومن تأخر وندي جنكري فلا إثم عليه باب لي في أكنسا كنن أنا ذنب متمن دي جي أيكن حجي an gane ko to kwanakin da ake yi na jifa amina wanda ya kwana biyu kawai daga nan sai ya wuce bai yi na ukun ba ya je makka ya ci gaba da aikin hajjin sa abin da ya masa saura ya karasa ba laifi akan sa wanda kuma ya tsaya har ya cika wato jifa ta 21 wato kinan guda uku kuma shi ma wato babu laifi akan sa yace wa ma'lumun anna al-muta'ajjil at-tarik ba'd ar-ramy idha lam yakun alayhi ithmun la yakunu ala al-muta'akhir al-ati bir-ramy kamilan mala yake cewa idan mutun ya hankalci ma'ana zai ganin cewa wa ma'lumun sananne na anna al-muta'ajjil mutumin da ya gaugawa anna al-muta'ajjil at-tarik ba'd ar-ramy wanda ya bar sashen jifa jifa wanda ake yi can aikin makka idha lam yakun alayhi ithmun in babu ne laifi akan sa la yakunu ala al-muta'akhir ba zai kasance akan mutumin da ya jinkiri ba al-ati bir-ramy wanda ya zo da jifa kamilan cikakka idan har wanda ya kasance bai yi gaba ɗaya ba an ce babu laifi akan sa to ai bai dace ba sai an ambaci wanda shi ya tsaya ya cika ba an gane ko kinan kaga wannan sai wani shiga to me amfanin wa man ta'akhkhara fala isma alaihi malam yace qulna zamu ce abinda a amsa kana ahlul jahiliyyati fariqaini ahlul jahiliyya kan fin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su da ahlul jahiliyya sun kasance tawaga guda biyu an gane ko ko jama'a biyu ko sun kasu kaso biyu ko gida biyu minhum man ja'ala almuta'ajjila asiman daga cikin su akwai wanda yake ganin wanda ya gaugawa mai zunubi ne wa minhum man ja'ala almuta'akhkhira asiman daga cikin su akwai wanda ya sanya wanda ya jinkiri yana da zunubi fa akhbara Allah ta'ala sai Allah ya bada labari bi nafyi al-ithmi anhuma jami'an cewa ba su da laifi gaba daya wannan i'tiqadi ne na jahiliya suke son su kawo shi a cikin aiki na addinin musulunci aw ma'nahu mala yace ko kuma anarsa la ithma 'ala al-muta'akhkhir babu laifi akan wanda ya jinkiri fi tarkihi al-akhdh bir-rukhsa an gane ko fi tarkihi al-akhdh bir-rukhsa da yake bai amshi rukhsa ba menene rukhsa a cikin ka'ida ta usulul fiqh muna da al-azima muna da ar-rukhsa al-azima shine abinda aka zo da shi akan ta fuskar da aka dora ma mutun ar-rukhsa kuma shine sai ka karba daga sauki misali mutumin da yayi balaguro idan lokacin azhar yayi yana akan balaguro raka'a biyu ya kamata yayi qasaru to sai bai karbi rukhsa ba sai raka'a hudu ya cika to kaga wannan shi yayi aiki ne da abinda ake kira wato al-azima shi ko wanda yayi raka'a biyu yayi ar-rukhsa to kenan yin biyu shine abinda at-tilas na ukun rukhsani ma anna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta wa turukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu kuma Allah yana son azoma rukhsar shi kamar yadda yake son azoma wato abin nan kamar yadda yake son azoma ababin da ya wajabta ina fatan an fahimce ni to wannan kuma ɗaya daga cikin malaman da suka yi tahqiqin wannan littafi yake cewa wannan magana da malami ya kawo kamar iktibasi ne daga hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi daga hadisi na wato Ibn Umar marfu'i zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace isnadin sa hasan ne an gane ko amma akwai sabani tsakanin malamai amma yake cewa wannan sabanin ba zai cutar ba manzan Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu Allah yana son azoma rukhasuhu wato saukin ababin da ya saukaka ma bayi wadanda ya ba su dama misali raka'a hudu yace mutun ya zo ga raka'a biyu idan yana akan balaguro kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu kama yadda Allah yake kyamar wato azoma sabon sa kenan yadda nassin hadisi yake amma nan kuma azaimahu shi azaim kalima ce wanda ba ita ce ta zo cikin hadisi ba ina fata an fahimta almuhimmu dai nan wanda ya kwana biyu yayi iya bakin abin da aka ci rukhsa na kwana uku in kaga dama sauki ne ka dauki makanka misali wanda ya balaguro yana iya yin kasaru amma idan yayi sallar raka'a hudu ba za a ce sallar sa babu ta ba sai dai bai riko da wato rukhsa ba idan kuma ya yadda da cewa tabbas ana yi ba dan qur'ayinu bane wanda zai ce a dama ita wannan kasaru kin babu ta in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru aka ce sai in ana cikin hali na yaki da tsoro kamar yadda suke fada malam yace au anna ma'nahu koko abinda ake nufi annan tifa'al ithmi anhuma mawqufun ala taqwa abinda ake nufi cewa ba su da laifi dama an wato jingina shi ne akan mutun yayi akan tsoron Allah kina akan ikhlasi la ala mujarradir rukhsa ba wai ana kallon an bashi sauki bane yayi kwana biyu awil azimatu fir ramy kwana uku a jifa awil azima koko wato yayi riko da azima abinda aka wajabta mishi gaba daya fir ramy a cikin jifa ina fata an fahimci ni thumma qila malan yace al muradu bihi taqwa al ma'asi fil hajj abinda ake nufi mutun ya nisanci taqwa al ma'asi wato kariya daga zunubai fil hajj a cikin aikin hajji wa qila wadansu malamai suka ce taqwa al ma'asi ba'da al hajj kenan mutun ya nisanci sabon Allah bayan aikin hajji fi baqiyatil umri sauran abinda ya masa ragowa na rayuwa rayuwarsa kenan bil wafa'i bima ahada Allah ta'ala alayhi game da abinda yayi ma Allah alƙawli akan sa bi arafatin wa ghayriha a arafa da kuma waninta min mawaqifil hajji na daga wuraren da ake gabatar da aikin hajji min at-taubati na daga tuba zuwa ga Allah wal inaba da komawa zuwa ga Allah to wannan dai shine malam ya kawo game da abinda malamai suka faɗa cewa sauki ne koko kaza amma abinda malamai suke zance anan ga babu wani iskali ina fata an fahimta dalili kuma cewa nan ana son a nuna ma mutane cikin aikin Allah akwai abin da yake wajibi akwai abin da yake ba wajibi ba kenan Allah subhanahu wataala ba da yace fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi nan ana son a nuna maka cewa cikin aikin addini akwai abin da wajibi ne akwai abin da ba wajibi bane kuma ana son a toshe kafa wani ya soki wani daga cikin su sai aka fito da shi karara dan kawai wani ya soki wani ina fata an fahimci ni shine abin da ya kamata mu fahimta shi yasa wadanda daga cewa ai cikin littafin fiqhu za a ce wannan sunna ne wannan farilla ne wannan mustahabi ne ai wannan sakaci ne na addini wannan ba a san addini bane koko kaza ne cikin qur'ani ai babu abin da za a ce farilla kawai za a yi ma Allah biyayya ne to kaga nan qur'ani ne ya fada faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaugawa ya jifa ta kwana biyu fala isma alaihi ba laifi akan sa wa man ta'akhkhara wanda yayi jinkiri ya tsaya kwana uku fala isma alaihi kenan kaga qur'ani ya tabbatar da akwai abin da ba wajibi bane don yinin na uku na jifa ba wajibi bane amma sai Allah ce liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah duk da yake malam ya kawo nan cikin aikin haji ake nufi ko bayan aikin haji malamai taqwa ita ba ta da wani lokaci wanda an ka kebe mata almuhimmu nan abin da ake nufi dai wanda yayi wanda ya tafi don kwana biyu in dai don Allah ya tafi ba don nuna shi ya san addini bane shi yasa shi ba sai ya cika ba don a tambaye shi ba da amsa ya nuna ya san addini shi kuma wanda ya jinkiri in ba don yayi alfahari bane ga wanda bai yi ba almuhimmu dai ga wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ka duba cikin ɗaya daga cikin tafsirai zaka ga bayanin nan musamman tafsiri na wato Abdul Qadir Shaibatul Hamd a ƙarƙashin wannan aya wajjal liman ittaqa ya kawo bayani gurgudu da sauran littafan tafsiri ba sai wannan tafsirin ba والمشكل في هذه الآية أبن دي يكي ريكي تروى أتكين وانا آية انجمالا قوله تعالى فطر الله في يومين أتكين كواني كيغو دابيو أنغاني كو هارين زمالا دينا أكن وانا آية يتي والتعجيل المرخص فيه إنما هو التعجيل في اليوم الثاني شيكو تعجيلي وانا واتو غوغو تاوى أتكين يني نبيو من أيام التشريق دغا تكين كواني كي دا أكي كرا أيام التشريق أنغاني كو fa kaifa dhukira lafdhu al-yawmayn an gane ko ya akai aka fadi yawmayn yini na biyu wa arada bihima wato al-yawm ath-thani faqat amma yana nufin yini wato na biyu ina fata an fahimce ni to kenan shine yake zancin cewa inda aka samu matsala an ce fi yawmayn a cikin kwanaki biyu al-hali ranar jifa farko daban idan aka zo akai jifa ta farko wanda ake yin guda bakwai to daga nan kuma kina an yi jifa ta daya to sannan daga bayan ta ne za a yi ta dai 20 da dutsi 21 kuma a sakin 21 su ne wato kwanaki kenan a takaicin takaitawa ya kamata a ce fil yawmis thani domin jifa ta farko ita ba a sata daga ciki to shine malam yace akwai iskali a wannan wurin ina fata an fahimce ni mai ta'liqi mustafa al-sheikh mustafa al-adawi yace adh-dhahiru annahu la iskala fil aya yace in mun ga dibi zahiri abinda malai yake cewa akwai iskal babu iskali babu rikitarwa idhil ma'ana domin abinda ake nufi anna Allah rakhasa fi hadhihi al-aya Allah yayi sauka ya saukaka ga wanda a cikin wannan aya liman ta'ajjala ala watnihi an gane ko ga wanda ya gaugawar tafiya a garin sa yake son zuwa a garin sa an yatruq al iqama ya bar zama bi ma'ana bi minan wato amina al yawmain al akhirain kwanaki guda biyu min al ayyam al ma'dudat daga cikin kwanaki na da ake kira ayyam al ma'dudat kenan ka dibi at tahrir wa tanwir na ibn ashur malan yayi ihala zuwa gare shi kenan a takaice da an kace fi yawmain idan muna son mu fahimce shi da kyau ana nufin cikin yini biyu banda yinin jifa farko shine abin da ake son a ci ina fata an fahimce ni wannan mas'ala ce wadda tana da muhimmanci dalibin ilimi ya fahimce ta to ɗan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba mas'ala ce ta 52 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd alqadir ar-razi yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya allah ya fada wa ila allah turja'ul umur ga Allah ne ake mayar da al'amura aya ta 210 a cikin suratul baqara wa huwa yadullu wannan yana nuna ala annaha kanat ila ghairihi ta kasance ba ga Allah ba ka qaulihim raja'a ila fulanin wa tu abduhu wa mansibuhu ana iya cewa bawan wani ya dawo masa kenan idan yayi gudu ko kuma yayi balaguro wa mansibuhu ko kuma matsayin sa ya dawo masa da bai da matsayi yanzu kuma matsayin nasa ya tafi kuma ya dawo to yanzu kuma an ce ga Allah ne ake mayar da al'amura turja'u ake mayar da su qulna malan yace huwa khitabun liman kana ya'budu ghayra Allah wato wannan bayanin ya shafi waɗanda suke bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba wayansibu af'alahu ila siwahu yake danganta ayyukansa zuwa ga wani Allah kamar waɗanda suke bauta ma gumaka da sauransu fa akhbarahum sai Allah ya basu labari annahu idha kushifa wato idza kashafa lahum alghita idan Allah yayyayi wannan wato labule an gane ko ko rufi da tsakankanin su da shi yawmal qiyama ranar tashin alqiyama domin Allah ya ce fa kashafna anka ghita'ak fa basaruka alyawma hadid raddu ma adafuhu lighayrihi duk abin da suka danganta ga wani Allah za su mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni bi sababi kufrihim saboda kafircin su wa zulmihim da zaluncin su wali anna raja'a yusta'malu bi ma'ana sara wa wasala kenan nan kuma malan ya kawo wata ma'ana ta biyu cewa shi fi'ili na raja'a wani lokaci ana ruhin yusta'mal laraba suna amfani da shi bi ma'ana sara al'amari ya kasance wa wasala ko kuma ya kai inda ake bukata ka qaulihim raja'a alayya min fulanin makruh wato ya dawo daga gare ni daga wani makruhun abinda nake kyama kina asalin shi raja'a makruhun alayya min fulan abinda bana so ya dawo min daga wani qala sha'ir sha'ir yake cewa wamal mar'u illa kashhabi wa dawihi dan adam bai kasance ba face tamkar ashhab yula wa dawihi da hasken nan na yula wato wutan nan wadda taurari suke halbuwa yahuru ramadan shi wannan wutar da taurari suke halbuwa yahuru tana kasancewa hara yahuru da haƙar mini za ta koma ramadan zamu iya cewa habdi ko toka ba'da iz huwa sati'u bayan ya fito an gansa an gane ko kenan nan an kawo shi raja'a kenan ya kasance yahuru ya kasance domin wuta asalinta ba toka bace daga baya ta koma toka wali annaha kanat ilayhi qabla khalqi abidihi koko saboda al'amurra sun kasance ga Allah kafin ya halicci bayinsa falamma khalaqahum lokacin da Allah halicce su mallakahum ba'daha sai Allah ya ba su iko na wani sashi khilafatan don su zamanto khalifofi wani yabatan don su zamanto wato a madadin masu zartar da hukuncin Allah wanda Allah ya ba su izini thumma raja'at ilayhi ba'da halakihim al'amurra suka dawo zuwa ga Allah bayan sun halaka wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadar Allah limanil mulku al-yawm Allah yace zai ce mulki ga waye ke a yau wa qawluhu al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman mulki yawma idhin rana wannan rana an gane ko al-haqqu mulki na gaskiya lir-rahman zai komo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta wa inna ma qala to sanidi me yasa Allah yace inji malan wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne za a mayar da al-amura wa lam yaqul ilayhi kuma Allah bai ce ilaihi ba tunda ya kamata in sunan Allah ya gabata ba sai an saki maimaita sunan Allah ba wa in kana qad sabaqa wa tu dhikruhu marratan duk da yake an ambaci sunan Allah kafin a kawo wannan wa ila Allah turja'ul umur yace li qasdit ta'mim don saboda a nuna maka kowane irin al'amari gaba daya zai kuma zuwa ga Allah wa ta'zim kuma saboda girmamawa domin dabiri bai kai a faɗi sunan Allah ba in an ka ce shi wani lokaci bai kai ga a ce maka wani to ka san an faɗi sunan zaka ji abin yana da girma wa zalika yunafil ijaz wal ikhtisar an gane ko kenan wa zalika wannan kuma yunafi al ijaz wal ikhtisar wannan zai kore idan ba a ka sunan Allah ba zai hana a samu al ijaz takaitar da magana wal ikhtisar da kuma wato takaita magana kenan sai zamanto an kawo sunan Allah dan a takaita magana kuma tana dauke da ma'anoni daban-daban waɗanda ta kumsa shi dai ne ina ganin abinda malam yake son ya ce a karkashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam almuhimmu dai da aka ce ga Allah ake mayar da al'amura ba dan saboda al'amura ba ga hannun Allah suke ba ko dai ya kasance abinda ake nufi shine cewa da Allah ya halici duniya daga baya ya dan mutane wani sashi na daga gudanar da al'amura ranar tashin alkiyama za su koma zuwa gare shi koko kafirran da suke inkarin mayar da al'amura ga Allah a nan duniya in an ce Allah shi yake da komai sai ga wani yana ma shakka haka to ya an ka ji ranar tashin alkiyama zaka ga duk kowa ya watsar da jiji da kansa in ma kafirai ne sai su watsar da ababin da suke bauta ma ina fata an fahimci ni zaka ga suna cewa al'amari yana ga Allah subhanahu wataala alhali ko can duniya sun kasance suna mayar da al'amari zuwa ga wadansu almuhimmu dai kowa ranar tashin alkiyama yayi kadan ya mayar da al'amari ba zuwa ga Allah ba saboda wannan lokaci an rige komi ya bayyana to shi yasa kakka ji mamakin dan an ce wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ne ake mayar da al'amura kace to dama ga wa suke ai dama ga Allah suke shi yasa a cikin aya wadda muka sani da ake karantawa alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un masu imani zasu ce inna lillah ai mu na Allah ne wa inna ilayhi raji'un kuma gare shi zamu koma kenan dama dai mu ga Allah muke kaka sa tsammanin kafe ta wani lokaci baka cikin hukuncin ubangiji kuma dama ga Allah subhanahu wa ta'ala zaka koma to wannan shi ne abinda malam yake son yayi bayanin sa a ƙarshen wannan aya ɗan uwa musulmi idan muka ci gaba har yanzu dai a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha mas'ala ta 53 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa tabaqal jawabus su'al ya za ai a ci da tambaya da amsa sun zamanto daidai fi qawlihi a fadar Allah yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka mi za su ciyar qul ma anfaqtum min khairin kace duk abin da kuka ciyar na alkhairi falilwalidaini za a ba iyaye wal aqrabina da mafi kusa kenan ma'ana za a bi mafi kusa da mafi kusa fa innahum sa'alu an bayani ma yunfiquna a cikin wannan aya zamu ga cewa sun tambayi abinda za su ciyar wa ujibu an bayanil masraf amma sai aka ba su labarin wa za su ba ina fata an fahimta su sun tambayi mi za su ciyar kuma sai aka ba su amsar wanda za su ba kenan ya kamata a ce misali a bada amsa akan za a ga abinda zaka ciyar kudi ko kaza ko kaza ko kaza sai aka ce a'a iyaye da makusanta qulna mallan yace qad tadammana qawluhu lalle fadar Allah qul ma anfaqtum min khairin ta kumshi shine tadammana bayanu ma yunfiqunahu ta kumshi bayanin abinda za su ciyar wa huwa kullu khairin ko wani alkhairi kenan ma'ana ko wani irin nau'i na alkhairi kenan Allah ya bada amsa shi thumma zida ala aljawabi sannan aka kara akan amsa bayana wa thumma zida ala aljawabi bayanul masraf sannan aka kara abinda kuma wanda ya kamata ya cancanta su bashi wa nadhiruhu qawluhu abinda attamkar su fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka ya kai annabi Musa na Allah yayi tambaya ne ba dan saboda yana jahilta abu ba tambaya ce ta sani ina fata an fahimci ni qala hiya asaya annabi Musa yace sandata ce al-aya an gane ko wa huwa wa qawluhu alayhi salatu wassalam an gane ko da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan irin wannan mas'ala ma ta faru a cikin hadisi wa qad su'ila anil wudu'i bima'il bahr aka tambaye shi hukuncin yin alwalla da ruwan da ke cikin ruwan teku an gane ko sai yace huwa tahuru tsarkakakke na ma'uhu ruwansa kenan ruwansa suna da tsarki alhillu maitatuhu kuma abin da ya mutu cikin sa wanda dama cikin sa yake rayuwa an gane ko wato ya halatta dan kar wani yayi amfani da cewa duk abin da ya mutu cikin teku ya halatta ina fata an fahimce ni wannan hadisi ne malamai sun tabbatar da ingancin sa مالن مي تخريج يكي تيوا واتو مصطفى العدوي أخرجه مالك في الموطة إمام مالك يافتر دشي أتي موطة وأحمد في المسند إمام أحمد يافتر دشي أتي مسند وأبو داودة دا إمام أبو داودة والترمذي دا إمام الترمذي والنسائي دا إمام النسائي واتو وابن ماجة دا, دا ابن ماجة والدارمي دا إمام الدارمي في سننهم كنا أتكلة تتفنسو na sunan hadithi ni na wato Abu Huraira hadisin yana da tsawo almuhimu dai an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin yin alwala sai ya kara da cewa abincin da ke cikin sa wato ga hukuncin sa ina fatan an fahimce ni to dan haka dai ƴan uwa musulmi wannan yana nuna cewa shi tambayar da aka yi an ba da amsa ne sannan aka kara ashe ba laifi idan mutum ya tambaye ka wani abu ka bashi ansa kuma ka kara mishi da abin da yake wato saman wannan abin sannan da mallan ya kawo wa matilka biya minika ya Musa qala hiya asaya sai mallan bai kara wani bayani ba alhali da aka tambaye annabi Musa hiya asaya sanda ta ce ai bakin amsa kenan sai ce atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wali fiha ma'arib ukhra kenan sanda ta ce wadda atawakkau alaiha misali ina iya jingina wato da ita wa ahushu biha ala ghanami sannan kuma ina iya wato kakkabo abinci ga dabbobi na kenan ganye ko mu ce kunnan ita ce wali fiha ma'arib ukhra kuma ina da wato ma'arib ukhra wasu bukatoci na daban kaga nan annabi Musa an tambaye shi da ya ce sanda ta ce amsa ta isa amma ya ci gaba da bayani wadansu daga cikin malaman balaga suke cewa saboda yin tattaunawa da Allah akwai da'i wato shi yasa annabi Musa yake ta kokarin sai ya kara wato bada amsa mai tsawo don saboda bai son hadisi firata yanke tsakanin sa wato da ubangiji Allah subhanahu wataala dan haka dai wannan yana nuna cewa an yi bayanin wato yadda abubuwan da za a ciyar kinan ma anfaqtum min khairin duk abin da ka ciyar na alkhairi ya zamanto abu ne na alkhairi kuma ya zamanto zakai ne don Allah ba wata bukata gare ka ba bayan wannan sannan kuma ya zamanto naka ne halaliyar ka ne to falil walidaini wal aqrabin sannan aka kara musu ga wadanda ya kamata suka fi cancanta daga wani sai wani daga wani sai wani daga wani sai wani abinda ake kira fiqhul awlawiyat an gane ko wanda kuma yau shine aka dauke priority sai a ce ai turawa ne suka kawo mu na tsarin priority gashi Allah ya faɗi in za a ciyar za a fara da wani da wani a cikin musulunci in za a fara aiki za a fara da farilla sannan nafila ga sunan dai musulunci duk ya tsara waɗannan abubuwa amma yanzu an zo an ce musulunci bai yi bayanin priority ba wani ne zai zo shi bayanin abinda a priority Allah subhanahu wataala yayi mana mai kyau to ɗan uwa zamu je mas'alar mu wato ta gaba shine cikin wato littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha an gane ko a karkashin aya ta 215 zuwa ta 219 mallan yace a mas'ala ta 54 fa in qila idan aka ce kaifa jaa yas'alunaka ya aka yi yas'alunaka yazo thalatha marratin so uku bi ghairi wawin ba tare da wawun ba an gane ko yas'alunaka ma za yunfiquna yas'alunaka anil shahril haram yas'alunaka anil khamri wal maisir thumma jaa sannan yazo ثلاث مرات بالواوي كو ثلاث مرات بالواوي كنن يزو سو اوكو بالواوي دا واون ويسالونك ماذا ينفقون ويسالونك عن اليتامى ويسالونك عن المحيط كونغا مالمي سون كولا دا القران حتى فسكر تشيوا idan aka samu wata kalima ko harafi daya yazo malamai za su yi kokarin su yi iya kokarin su cikin gurgurdon ilimin da Allah ya ba su su nuna ga hikimar da ta sa wuri kaza aka zo da harafi kaza wuri kaza ba a zo da harafi kaza ba bayan malaman da ke haddace alqur'ani sai sun tantance cewa in ka kara harafi ta fuskar karatu an sani ko in ka baddala kan musanya wani harafi da wani harafi za a gane ai maka bayani ko kuma ta fuskar rubutu za a ce maka nan ka kara abin da babu haka ta fuskar ma'ana su malamai suke dage sai sun yi littafin Allah subhanahu wataala khidma ta kowace fuska Allah ya gafarta muna Allah ya gafarta ma malamai Allah ya gafarta muna gaba daya qulna malan yace li anna su'alahum anil hawadith al awwal domin tambayar da suka yi ga tambayoyi na farko waqa'a mutafarriqan tambaya ce wadda ta zo ne a rarrabe wa anil hawadith al ukhar suku wadancan tambayoyin daban waqa'a fi waqtin wahid a lokaci guda aka yi su faji'a bi harfi al jam'i dilalatan ala dhalik malamai suka ce su wadancan da aka ce yas'alunaka 'anil shahril haram tambaya ce can da banta zo yas'alunaka ma za yunfiqun tambaya ce da banta zo yas'alunaka 'anil khamri wal maisir tambaya ce da banta zo amma wa yas'alunaka ma za yunfiquna da wa yas'alunaka wato abin nan 'anil yatama da wa yas'alunaka 'anil mahiyid ana ganin kamar tambayar lokaci guda ne ta zo kenan lokaci a zama guda ne aka yi wadannan tambayoyin sai aka kawo atfu kenan ma'ana waɗanda suka yi tambayar ko mutum guda ne ko ko a zama guda ne mutane suka yi waɗannan tambayoyin wannan ɗaya ne daga cikin abin da malamai suka faɗa amma abin da zan iya ƙarawa malamai suna cewa wani lokaci ana iya shafe harafi na wawun saboda idan aka zo ana iya fahimtar an shafe shi shi yasa wani lokaci za Qur'ani ya kawo wawun a wani wuri wani lokacin bai kawo wawun ba zan bada misali daya saboda hali irin na lokaci ba ko da shi muke samun damar wato bayanai ba malamai suke cewa a cikin suratu abasa Allah yake cewa wato wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratu alfajara Allah ka wasifofin mutane tawaga guda biyu musulmai da kafirai sai Allah ya ce wujuhun yawma idhin musfira wadansu huskoki a wannan rana suna cike da haske dahikatun suna masu dariya mustabshira suna masu bushara da farin ciki tar wato wujuhun yawma idhin alaiha ghabara wadansu huskoki kuma wato baki ya lullube su ina fata an fahimci ni tarhaquha qatara wato kaskanci yana lullube da wadannan fuskokin an gane ko ulaika humul kafaratul fajara to kaga nan sai Allah kawo wawun wajen bambantawa wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara amma sabanin suratul ghashiya da yazo fuskokin daban-daban ne amma sai ba a kawo wawun ba misali hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' sace wujuhun yawma idhin na'imah kaga bai ce wa wujuhun yawma idhin na'imah ba kenan ita wawun wani lokaci tana yiwa abinda malam ya faɗa wannan ɗaya ne daga cikin abinda malamai suka tafi akan sa cewa waɗancan an yi su daban-daban ne waɗancan kuma an yi su a lokaci ɗaya ko kuma tana yiwa a'a ba a kawo wawun ba a can waɗancan lokutan ko da wasu tambayoyin sun zo tare da su misali saboda wawun wani lokaci ya halatta a shafe ta ko ko wato a zo da ita a cikin yaren larabci wannan yana da kyau mu fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni ma'ana wani lokacin nan an kalli a labarin za a yi atafin sa ne ma'ana an tambaye ka kuma ma an sake tambayar ka ina fata an fahimce ni shi ko wancan an ce sun tambaye ka ba tare da an hankalta magabanin wannan ba akwai wasu labarai wannan kuma duk cikin larabci akwai wannan wallahu ta'ala a'lam to ɗan uwa mas'alan mu ta gaba yanzu zamu koma cikin littafin dafu ihamil ittirab an ayatul kitab na al-shaykh muhammad al-amin al-shankiti al-allamatu al-qur'ani a karkashin aya ta 217 domin shine ya kawo aya ta 217 shi malam bai kawo ta 217 ba kenan yanzu sai mu koma can malam yace qauluhu ta'ala fatar allah subhanahu wa ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi wanda yayi ridda ya bar addinin sa fayamut yamutu wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan an bata ayyukansu ko ayyukansu sun baci an gane ku fid dunya wal akhirah zuwa ƙarshen aya duk malam bai kawo shi ba almuhimmu dai yace hadhihi alayatu alkarima wannan aya mai daraja mai girma tadullu tana nuna annar riddata cewa ridda la tuhbitul amal wato bata bata aiki illa bi qaidil mauti ala alkufri sai in mutun ya mutu akan kafirci bi dalili qawlihi domin Allah ya faɗa fa ya mutu wa huwa kafirun yan mutu yana kafiri shi wanda ya ridda wa qad ja'at ayatun ukhar waɗansu ayoyi sun zo tadullu ala anna ridda cewa ridda tuhbitu al'amala mutlaqan aiki yana baci gaba daya walau raja'a ila alislam ko da mutun ya kuma zuwa ga musulunci fa kullu ma amila qabla ridda duk abinda mutun ya aikata wato kafir ridda ahbatathu ridda ridda za ta bata shi ka qawlihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala inji malan wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce ma imani nan masdar ne amma ana nufin ismul maf'ul wato bil mu'min bi duk wanda ya kafirce da abinda aka yi imani da shi na imani an kace an kafirce ma imani ana nufin abinda ake imani da shi cikin larabci akwai wannan wa innahu latanzilu rabbil alamin, shi alqur'ani tanzil, tanzil masdar ne, amma ana nufin munazzalun min rabbil alamin. Wa man yakfur bil iman, duk wanda ya kafirce mai imani, ma'ana ya kafirce mai abinda aka imani da shi, faqad habita amaluhu, aikin sa gaba daya ya baci. Kaga wannan aya ta nuna mutun yayi ridda, to aikin sa gaba daya ya baci ba tare da sai in ya mutu akan kafirci ba. Sannan aya da tazo take cewa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amalu, da za kai shirka da aikin ka zai baci, duk da yake ash-shartu la yaqtadi al-wuqu' in jumalan mai, sharadi ba yana nuna abu zai faru ba, amma da annabi zai shirka da aikin sa ya baci. wa qawlihi da fatar Allah, walau ashraku, da annabawa sun yi shirka, la habita anhum ma kanu ya'malun, da aikin su gaba ɗaya da suke aikatawa da ya baci. To kaga wannan yana nuna cewa kenan ridda wato tana bata aikin mutum gaba daya. Wal jawabu an hadha, mallan yace in kana son ka samu amsa akan wannan, anna hadhihi min masaili ta'arudil mutlaq wal muqayyad, tana daga cikin mas'alolin da suke nuna cewa mutlaq da muqayyad sun ci karo da juna. Sanin mas'ala ta mutlaq da muqayyad, domi sai ka koma cikin ilimin usulul fiqh, sai ka koma cikin ilimin wato usulut tafsir, zaka fahimci abinda malamai suke son su ci. In an ce mutlaq, nassin da yazo sake, muqayyad nassin da yazo ya dabaibaci abu, asalin alqaidu shine dabaibiya, shine malamai suke cewa in an ce qayyadahu sai a ce yayi masa, ya sa masa dabaibiya ko ya dabaibiyatar da shi. Fa yuhmalu almutlaq ala almuqayyad injimalan, za a doki mutlaq wanda yazo sake sai a samu muqayyad wanda zai daure shi sai a daure shi. Fa tuqayyadu alayatul mutlaqa, za a qayyade ayoyi wadanda suke sun zo sake bil mauti al kufri, a ce to sai in mutun ya mutu akan kafirci. Wa hadha muqtada al usul, mallan wannan ce shine abin da yake tafiya daidai da ilimin usulul fiqh. Wa alayhi al imam ash-shafi'i, imam ash-shafi'i ya tafi akan wannan, wa man wafaqahu, da kuma wato wanda ya tafi tare da imam ash-shafi'i. Ina fatan an fahimce ni. Wa khalafa malikun fi hadhihi al mas'ala, imam malik ya saba ma kinan sauran malamai. Wa qaddama ayatil itlaq, sai ya kaddamar da ayoyi na itlaq, an gane ko? Wa qawlu ash-shafi'i, malam muhammad al-amin ash-shanqiti yace magana imam ash-shafi'i fi hadhihi al-mas'ala, a cikin dai wannan mas'ala, ajra ala al-usul, ita tafidaci wa da usul al-fiqh, tare da cewa imam ash-shafi'i talibin imam malik ne, yayi karatu a hannunsa, tare da cewa muhammad al-amin ash-shanqiti malami ne na malikiya, domin mazhaban malikiya ya fara sani, kuma an fi sanin sa a duniya da mazhaba ta malikiya, kafin ya je a kasar Saudiya ya karanta sauran mazhabobi, ya bincike akan su, ya zamanto a kowane fanni yana bada, amma karfin wato ilimin sa a cikin mazhabul maliki ya tashi, domin ya tashi ne a biladul shanqit a kasar Mauritania. Amma tare da cewa ana kiransa al-maliki al-ifriqi, ya shahara da wannan, duk da yake ya zamanto mujtahid ne, malami ne duk sauran mazhabobin, musamman lokacin da ya tafi a kasar Saudiya ya rayu, yayi bincike akan su. Amma tare da imam ash-shafi'i shine dalibi, tare da cewa kuma shi an san shi da mazhaban malikiya, kuma yayi fice a wannan mazhaba, duk da haka yace magana imam ash-shafi'i ajra ala al-usul, tafi dacewa, tafi tafiya da ka'idodin usulul fiqh. Kun ga adalci irin na malamai, adalci irin na malamai, ba wai ana bin zatin wani bane, ba wai ana son abi wani yanki ne daga cikin yankoki ba, ba ana son abi wata jami'a bace, ba ana son abi wani mutum bane dan saboda yana dangantaka zuwa ga wani gari ko wata kungiya ko wani abu, a ana son a nuna maka ilimin na addini na Allah ne. Mutum idan ya faɗi gaskiya, ko da ka gane cewa malamin ka yana yiwa Allah ya ba malamin ka dacewa a cikin mas'aloli da dama, amma cikin wannan mas'ala Allah bai bashi ba, kada kai hasadan wancan dan Allah ya bashi a cikin wannan mas'ala. Dalibin ka yana yiwa cikin mas'aloli da dama ka fi shi, ko cikin ilmomi da dama ka fi shi, amma tana yiwa cikin wani fage Allah ya bashi wanda bai baka ba, kai hakuri mana. Haka ne Allah subhanahu wataala yake yi. Malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala, ilimi kuma shina daga wato abin nan wajen Allah subhanahu wataala, an gane ko? Amma malamai suke cewa Imam Malik shi kanshi ba ya faɗa ba ne hakan ga. Shi Imam Malik ganin yake yi fa ya mutu wa huwa kafirun, bai da alaka da waman yartadid minkum an dinihi, an gane ko? Fa ya mutu wa huwa kafirun. Domin shi Imam Malik yana ganin cewa akwai mas'ala ne guda biyu, akwai muta'alliq guda biyu, ba wai son ran shi ne kawai ya faɗa ba, don ya kamata mu yi bayanin wannan. Waman yartadid minkum an dinihi, wanda ya ridda ya bar addininsa, an gane ko? Fa ya mutu wa huwa kafirun, ya mutu yana kafiri, fa ula'ika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Shi Imam Malik cewa yi wa man yartadid, shi yake da alaka da fa ulaika habitat a'maluhum kenan wanda yayi ridda ya bar addinin sa ayyukan shi sun baci da aya ta ce fa yamutu wa huwa kafirun to wa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna idan ya mutu akan kafirci zai dawo akan wuta kenan shi Imam Malik ya kalli akwai sharadi guda biyu akwai jawabu sharadi guda biyu shine cewa yin ridda wa man yartajid minkum an dinihi yin ridda sharadi ne na farko fa yamutu wa huwa kafirun atafina akan wancan sharadi yan mutu akan kafirci to fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah man yartajid minkum an dinihi kenan wanda yan mutu wato wanda yayi ridda ayyukan su sun baci fa yamutu wa huwa kafirun in ya mutu akan kafirci wa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna shine Imam Malik ya hankalta amma waɗansu malamai sai suka yi taqyidi da fa ya mutu wa huwa kafirun dole yana shiga cikin duka waɗannan guda biyu kenan sai in ka mutu kana kafiri ayyukanka gaba ɗaya suka baci sai in ka mutu kana kafiri sannan zaka dawoma a cikin wuta samaratul khilaf saboda lokaci yana biye da mu haka akwai samaratul khilaf a ƙarshen wannan aya wanda kuma abu ne mai muhimmanci duk in an ka zo akan khilaf ya kamata ma dalibai su yawaita bincike akan al khilaf da asbabuhu da anwa'uhu an gane ko da kayfiyatu wato anwa'uhu asan al khilaf khilaf al tanawwu da khilaf al tadad da kayfiyatu hal al khilaf da adab al khilaf da sauransu abubuwan wadanda a duniyar musulmi ne musamman duniyar dalibai da jami'o'i muna da yana da kyau mu san wannan saboda mu san yadda zamu tattauna wa junan mu dan saboda mu yi mu addini aiki ba dan mu yi mu kawunan mu aiki ba ko mu tumucincin wani samaratul khilaf duk inda aka zo a ka'ida aka yi sabani in dai ana son a fahimce ta ma da kyau sai a ga menene samaratul khilaf idan babu wata samara karshen ta sai a ce khilafun lafziyun ko la ta'ila min wara'ihi sabani ne wanda a karshe zaka iske duk maganganun sun hade wuri daya sai a ce maka to babu wani sabani cikakke khilafu ne lafzi ya zamu gane wannan wanga mas'ala tana da hatsari domin akwai samaratul khilaf a wajen Imam Malik da kayi ridda ayyukan gabaɗaya sun baci ko da ka dawo to kenan bayan kai kalmar shahada ina fata an fahimce ni in ka taba yin aikin haji na farilla to aikin ka ya rugushi sai ka sake yin aikin haji na farilla saboda ayyukan ka gaba ɗaya sun baci babu su mun fahimci wannan da kyau ko a wajen Imam Shafi'i fa yamutu wa huwa kafirun sai in ka mutu kana kafirci kenan a wajen Imam Shafi'i mutumin da ya ridda ya dawo ya shiga musulunci to ba a cewa sai ya sake yin aikin haji dama aikin hajin shi yana nan to su kuma abinda Imam Malik yake kallo mutumin da ya ridda kalimar shi ta shahada ta rugushi to tunda kalimar shahada ta rugushi duk abinda za a gina a kanta ma'ana ya rugushi to shi kuma Imam Shafi'i yayi amfani da wagga ayi cewa fa ya mutu wa huwa kafirun sai in ya mutu yana kafiri waccan kalimar shahada da za a yi ta biyu ita ce za ta tallabe sauran ayyukanka da kai to kaga mas'alar tana da girma sosai amma dai abinda malam yace tafiya akan abinda Imam Shafi'i yace ya fi tafiya akan usul kuma gaskiya dai mu muna ganin zai fi sauki dai saboda saukakawa a cikin addinin musulunci ba tare da mun rede maganar Imam Malik ba Imam wato darul hijra da kamar yadda aka sani don haka insha Allah ta'ala ƴan uwa musulmi lokaci ya fara matsowa ita kanta ridda dai a gurguje bayani ne mai muhimmanci cikin littattafan fiqhu akwai hukuncin ridda akwai abin da ke sa mutum yayi ridda akwai alamomi na mutumin da suka yi ridda akwai hukumce na yin ridda ta fuskar baki abinda mutum ya faɗa ta fuskar aiki ya ake tabbatar da mutum yayi ridda tabbatatta saboda yanzu yana daga cikin abin da yasa ake ta kashe musulmai a duniya ana ganin kamar sun yi ridda sai mutum ya doki da'awa da makami yana kashe ƴan uwansa musulmai yana cewa sun yi ridda ai ba musulmai bane bai tabbatar da kuma cewa sun kafirta ba domin ita ridda tana da alaka da kafirci yana da kyau musulmi su ƙara yin bincike a jami'o'i da kuma littattafai da muhadarat dan a gane wane ne ya ridda wane ne ya fita musulunci yaya ne ake tabbatar da mutum ya fita musulunci ya ake gane wannan kafiri ne sannan ya hukunci wane na ya cancanta ya kashe mutumin da aka cewa ya yi ridda ko kuma mutum ne zai dauka hukunci da kansa ya je ya aikata wannan shine zai ƙara ma sawar mutane su fahimci musulunci mu daina kashe kawunan mu muna taimaka ma makiya da kasashen kafirai suna yin rugurugu kuma littafin fiqhu ga dama in ka dauka zaka ga hukuncin ridda da abubuwan da ke sawar mutun yayi ridda dan haka dai wannan ishara ce ni zuwa ga mawdu'ai saboda daliban ilimi so kara zage damce wajen bincike to ina ganin nan ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya karato sai zuwa darasin mu na gaba da izinin Allah subhanahu wataala darasin mu kenan wato na 17 kenan zamu tashi akan darasi na 18 in Allah ya bamu iko ƴan uwa abinda muka fada ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda akwai kuskure cikin sa kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.